Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila su daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, shugaban kungiyar manoman Ghana, Malam Abdulrahman Muhammad, ya bayyana mana irin matsalolin da manoma ke fuskanta a kasar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin makumasi Hamza Adam ya tattauna mana da babban jami'in sashin nazarin abinci da noma tare da kiwon dabbobi ƙarƙashin hukumar MOFA a Ghana, Malam Jafar Dankwabiya, kan irin matsalolin da manoma suka fi kokawa a kai.
Na farko, kaga in ya zo abinda muke kira climate change, yana cikin abinda ya kamaci gwamnati na Ghana ya sa himma kai, saboda yau kashi 90 na manoman Ghana in ba hadari yayi ba basu iya su yi shuki. To in dai an saura ana jiran hadari yayi, noma lokaci ne, in lokaci ya riga ya wuce to ya wuce. Na biyu, kayan aiki noma shine takin zamani da iri da za doki a shuka. In ba mu samu waɗanda ke haifa da yawa ba, kaga manomi shi samu bag daya ko bag biyu, wannan bai taimakon mu. Sannan manoman mu da yawan su ba su san iri wanda aka yi aiki kai, shine wanda aka sarrafa, wanda ke daukan lokaci kadan ya nuna a yanka. Ba mu samu wayannan, suna nan suna amfani da iri wanda ya jima. Yau wayannan nan duka ba su taimakon mu. Sai mu bari kowa ya san cewa manoman mu na wahala. Shine an ce mana ya kamaci a taimaki manomi, amma yau in manomi ya ce ya je bank yana neman kudin da zai taimake shi yayi noma, bai taba samu, saboda wai ana tsoro in yayi shuki bai samu abun da zai biya banki. Yau noma mun kawo ilimi na zamani, shi ake cewa technology cikin noma, amma manoman mu yau ba su san ma abun da ake cewa drone cikin noma ba. Abun da aka sani kawai ne shine ana daukan wuka, shine cutlasses ana amfani da su cikin noma, wannan ba su taimakon. Sannan kaga manoman mu karancin abun da suke shuki shine hekta daya, eka biyu da rabi. Amma yau in ana son ayi noma ya kamata ayi noma sosai, a samu abinci sosai. Sannan na uku, kaga in yazo kan ya za a yi a samu abinci, wani lokaci muna samu ayi noma a samu abinci sosai, to abincin na nan ba san ma inda za a je ba, shi abincin ya bata ko a'a manomin ya dauki ya kai kasuwa kawai. Wanda zai iya yace shine wanda ya fito kasa da ke waye da mu, Burkina, Togo, Cote d'Ivoire, shi su zo su kwashi abincin mu su fita da shi. Amma abinda kuma kowa ya san ya dame mu shine wannan ciwo na coronavirus. Da gaske kowane manomi ko kowa yau Africa ko duk duniya ya san cewa ba a iya ayi noma ba da waɗansu kayayyaki ba. To wannan ciwo yazo ya hana mutane yin waɗansu ayyuka. To rashin yin waɗannan ayyukan ne ya sa yau fertilizer shine taki na zamani ba mu samu, saboda port charges da kanshi yau manomi mai saida fertilizer bai yi biya balle ka taki na zamani cikin kasan mu. Sannan kwanakin gada abun da ya faru kasan Russia da Ukraine, kowa ya san cewa yau zamanin da muke ci noma in ba da takin zamani ba, kasan mu da kanshi yayi rauni. Shi sa shi an sa mai taki na zamani, sa'annan mu yi mu samu abinci. To amma yau in ba wannan taki na zamani, ba yanda zamu yi mu samu abinci daidai yanda muke so. Sai muna kira ga gwamnati ayi kokari a san yanda za a magance rashin wannan taki na zamani. Amma mu kiran da mu muke yi ma manoma shine kan a ce wannan takin zamanin nan yazo ya iske mu. Mun saba amfani da abun da shine kashin raguna, kashin shanaye, kashin dabbobi daban-daban. Wannan yau in manomi kana shukin masara, she kana kiwon dabbobi, kaga abu biyu kenan kake. Kudin da zaka doki ka take ka sai takin zamani, ba zaka share wannan gidan dabbobin ka kafta da shi waje kana neman zoom lion wai zaka bashi ya kai bola ban. A'a, ana ajiyewa ne a doki ai amfani. Ka kai ka kashe dabba biyu da dusi daya, kai ke noman ka na dabbobi kana kuma shukin ka. In lokacin sa taki na zamani ya kai baka da shi, kwashe kashin dabbobin ka zuba cikin wannan gona, ka bar shi 7-2, 7-3. In hadari 3 yayi ka shiga, kaga irin amfanin da zaka samu daga wannan kashin shanaye ko kashin dabbobin da muke magana. Ni samu kiran da muke yi kenan. Yau mun samu report daga FAO cewa in ba mu yi la'akari ba, in ba mu sa matakai da zai kiyaye Ghana ba, la'alla zamu iya samu mutane fiye ga miliyan 3 sun shiga cikin rashin samun abinci. Abinda muke gani yanzu haka da alaman maganan su ya iye afku. She dai in mun sa matakai. Matakan da ya kamanci a sa yau shine muna kira kowanne lokaci kan batun karancin ruwa wurin noma. Da farko nayi batun sakiyan yanayi na wurin hadari. Abu biyu ke damun yau Ghana ko ince Africa shine rashin ruwa ko yawan ruwa. Shi Bature ke cewa drought ko flat. Wa'annan ababe binga su za su sa in mutum manomi yayi shuki hadari bai zo ba, bai da inda zai samu ruwa ya ba wannan kayan abinci su shuku. To in haka ya faru, mafitan kawai shine mu samu wurin ruwa, shine irrigation system. In mun samu irrigation system, ba dole ne shi an yi babban irrigation dam ba. A'a, an iya a taimaki manoma 10 su samu dan rijiya da zai iya taimake su wurin samun ruwa ma abincin su. Ko a'a, in an samu yanki kaman da ya na gari, sai ai musu wannan shi wannan wurin ruwa da zai iya taimake su iya. Ba dole ne shi an yi shi babba. Abinda zai fitar da mu shine muna kira ga banks da gwamnati da kanshi a shiga a duba kan interest rate, shine wannan abun da muke biya kan rancin da ake bamu na banki. In interest rate ya je kasa, to la Allah manoma za su iya su samu nasu su masu iya su yi aikin su.
Masu sauraro, a nan zamu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Malam Jafar Dankwabiya da kuma wakilin mu kuma Si Hamza Adam, sai kuma Jule Leather Creation da taita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shine cire mu, wannan din arzikin mu shine uwa uba.